sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Zarba da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a hantsin yau Laraba 6 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masu fashin baki ke ci gaba da mai da martani akan tasirin yajin aikin gargadi na yini biyu da kungiyar kwadagon Najeriya ta fara a jiya Talata.
Abu yayi kyau tunda har an samu da wayansu sun fito sun mara baya akan yanda wannan yajin aikin yake tafiya. To da haka kungiyar dan kudugo in sun fito sun yi ne da gaske to ɗan Najeriya haƙƙi ne su fito su mara musu baya.
Comrade Sa'id Balla Tsohon ɗan kwamitin ƙoli na ƙungiyar kwadagon za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ƙyamaci wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. Sannan za mu kawo muku sharhin jaridan ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Yan tawaye masu da'awar jihadi sun kashe sojoji 17 da yan sa kai 36 a lardin Yatanga na kasar Burkina Faso a cewar rundunar sojin kasar jiya Talata. Wannan kashe-kashen na ɗaya daga cikin munanan nasarorin da yan tawaye suka yi tun bayan da shugaban kasar na wucin gadi Ibrahim Traore ya kwace mulki daga gwamnatin mulkin soji ta da shekara guda da ta gabata. Babu yadda za a kauda kai daga wannan tsananin halin matsorata. Ana duk wani abu mai yiwuwa don kauda gyauran yan ta'adda da ke kokarin tserewa a cewar rundunar sojin a wani bayani. Ta kara da cewa tuni ma aka karkashe gwamman yan tawayen. Tun a shekara ta 2015 sojojin Burkina Faso suka shiga fafatawa da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin da ke yankin hamada na arewacin kasar. Wasu daga cikin kungiyoyin na da alaka da Al-Qaida da ISIS da yake tana fama da karancin sojoji kuma an tsara ta a makamai ma. Matalauciyar kasar ta yammacin Afirka na dogaro ne ga kungiyoyin sa kai waɗanda ma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke zargi da karkashe farar hula da yara ƙanana. Jakadan da Saudiya ta tura Iran ya isa jamhuriyar ta musulunci jiya Talata, shi ma takwaran aikinsa da Iran ta tura Saudiya ya isa birnin Riyadh, wanda hakan ya kammala ɗinke ɓarakar tsawon shekaru 7 tsakanin ƙasashen na yankin ruwan Gaf masu kishi da juna. Iran mai rinjayen 'yan Shi'a da Saudiya mai rinjayen 'yan Sunni sun amince su maido da dangantaka tare da sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a ƙasashen juna biyo bayan cimma jituwa da suka yi da taimakon China a watan Maris. Saudiya da Iran sun yanke hulɗar jakadanci a shekara ta 2016 bayan wani hari da aka kaima ofishin jakadancin Saudiya a Iran yayin wata zanga-zanga kan hukuncin kisa da Saudiya ta yanke kan wani malamin 'yan Shi'a mai suna Nimr al-Nimr. Ana ci gaba da tattaunawa tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa kan makaman yaƙi a cewar wani jami'in gwamnatin Amurka jiya Talata. Sannan ya gargaɗi shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un cewa ƙasarsa za ta gane kuranta muddin ta samar ma Rasha makaman yaƙi don amfani da su a Ukraine. Samar da makaman yaƙi ga Rasha a ta bakin jami'in na Amurka ba zai amfani Koriya ta Arewa ba, kuma za ta fuskanci sakamako a matakin ƙasa da ƙasa. Abinda mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka Jack Sullivan ya gaya ma manema labarai kenan a fadar White House. Tun da farko jiya Talata, fadar shugaban ƙasar Rasha ta Kremlin ta faɗi a wani bayani cewa ba ta da wani abun faɗi kan hurucin jami'an gwamnatin Amurka na cewa shugaba Kim na shirin zuwa Rasha a wannan watan don ganawa da shugaba Vladimir Putin don su kuma tattauna kan batun samar da kayan yaƙi ga Rashar.
Kafin ku ci ƙarashen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. masu fashin baki na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da tasiri ko kalubalen da yajin aikin gargadi na yini biyu da kungiyar kwadagon Najeriya ta fara a jiya talata ya fuskanta wasu na gani in dai da gaske kungiyar take to ya kamata ɗan Najeriya su mara mata baya wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton
baya ga ofisoshin gwamnati da suka kasance a garkane bankuna da cibiyoyin hada-hadar kudade basu gudanar da ayyukan su ba sakamakon yajin aiki wani abun ba sabon ba shine yadda wannan yajin aiki ya shafi ayyukan rassan ofisoshin babban bankin Najeriya CBN al'amarin da ya sanya masu fashin baki irin su Dr. Mansur Datti ke cewa ɗan kwadagon sun kama tafarkin yin nasara
lokaci ya da ɗan ƙasa suna neman kungiyar kwadago in ka kula wani tsari da suka bi da ake ce masa picketing da kuma yeyo waɗannan waɗansu salo ne waɗansu fasali ne waɗansu dabarun yaki ne waɗanda kungiyoyin kwadago suke bi a duniya to yau an fara picketing wanda ba a taɓa ma irin wannan ba misali a ce ita bankin ƙasa bankin bankunan ƙasa wato Central Bank shi ma ya bi fasalin wannan yajin aiki tunda bankuna duk sun rufe makarantu sun rufe wannan yajin aikin gwaji ne kawai to haƙiƙa idan kungiyar kwadago za ta tsaya da kafarta za ta jajirce da hadakar kungiyoyin kwadago na ƙasa baki daya to insha Allah wannan zai haifar mana da dane ido Najeriya za ta shiga cikin taitayinta kuma dole ta fito da waɗansu salo-salo na gyaran wannan barna da gwamnatin tarayya ta yi wa tattalin arziki da kuma zagon ƙasar take yi masa
batun tsadar rayuwa da ƴan Najeriya ke fama da ita da ya biyo bayan cire tallafin albarkatun man fetur wanda ya sababa hauhawar farashin kayayyaki sanadiyar tashin farashin man da sauran kalubale da ƴan kasar ke fama da su na daga cikin manyan dalilan yajin aikin gargadin na kungiyar kwadagon amma kuma Sa'id Bello tsohon dan kwamitin oli na kungiyar na cewa
abu yayi kyau tunda har an samu da yansu sun fito sun mara baya akan yanda wannan yajin aikin yake tohuwa to masu fasara da ba fashin baki suna ganin wannan abin mai amfani ne to amma magana da ake fama da ita ce za a bayyana sakamakon abinda shari'a take ciki akan shugaban kasa ba mu sani ba ita kotu ta yi amfani da wannan damar ta faɗi sakamakonta ko kuma dai gwamnatin tarayya ta haɗa bakinta da ita da ƴan kudago to idan dai dan haka aka yi dan a tabbatar da cewar wannan gwamnatin an sa ta ci gaba to jama'a wannan su ne alƙalan kansu a gaskiya saboda haka kungiyar ɗan kudago in sun fito sun yi ne da gaske dan a tabbatar da cewar manufar da aka fito a kai ita aka dosa ita kuma za a cimma to ƴan Najeriya haƙƙi ne su fito su mara musu baya ma'aikata su fito su mara baya a zo dan a samu a fidda a'i daga garka
a larabar nan ce ake tsarin ƴan kungiyar kwadagon ta Najeriya za su ci gaba da yajin aikin nasu na gargaɗi kuma ita ce ranar da kotun sauraron kararrakin zaɓen shugaban Najeriya ta ayyana a matsayin ranar fitar da hukunci Muhammad Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Muhammad Ibrahim Kwari shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya
Maryam gwamnatin Najeriya ta bayyana kwarin gwiwarta kan batun samun nasara a kotun sauraron karar zabe wadda za ta yanke hukunci yau Laraba kan karar kin amincewa da sakamakon zaben da ya kawo Bola Ahmed Tinubu kan karagar mulki baya ga sanarwa ta musamman daga kakakin shugaban Ajuri Ingelale na kwarin gwiwar samun nasara mai bawa shugaba shawara na musamman kan harkokin siyasa Ibrahim Kabir Masari a hira da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Elikaya ya ce ba sa shakka ko kokontar samun nasara a karar.
Ba ni da haufi, ba ni santa, ba ni shilafa ko ta sakan daya. Cewan Allah ya da jami'an APC da Malam Bala Ahmad Tanimu Ashiru su za su yi nasara ga wannan shari'a. Ko abin shugabanni da hada insha Allah yanayin da ake ciki gwamnati tana sane kuma ana yin ayyuka da za su zama alkhairi ga 'yan Najeriya da Najeriya ita kanta insha Allah.
Ita ma jama'iyyarsa ta APC ta bakin sakatarenta na yada labarai Felix Morka ta ce Tinubu ya lashe zaben na ranar 25 ga watan Fabrairu, don haka suna da kwarin gwiwar cewa kotun za ta tabbatar wa Tinubu nasararsa. Bisa tarihi, shari'un da aka yi a baya tun fara wannan demokradiyyar a shekara ta 1999 ba a taba soke zaben shugaban kasa aka nada wani ko aka sake zaben ba. In za a tuna, a kotun koli a zaben shekara ta 2007 alkalai 7 ne suka yanke hukuncin karkashin marigayi Justice Idris Legbo Kutugi. An yi canjaras inda alkalai 3 suka soke zaben marigayi Umar Musa Yar'adua, yayin da 3 kuma suka ce zaben yayi daidai. A nan ne dai Kutugi ya raba gardamar da kuri'arsa ya marawa masu cewa zaben yayi daidai baya. A ƙarshe, wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Talata ya ce matsalolin jin kai sun kazance a gabashin Congo, inda mutane wajen miliyan 8 ke buƙatar taimako a larduna 3, inda kuma cin zarafi a badalance ya zama ruwan dare. Abin da muka gani muka kuma ji na da firgitarwa, na da ban tausayi da kuma ban takaici, a cewar Edan Wasorno, daraktan gudanarwa na ofishin ayyukan jinkai na Majalisar Ɗinkin Duniya ga manema labarai. Ya ƙara da cewa mun ga irin hakan na tsawon watanni 8, halin da ake ciki a gabashin Congo ya kazance matuƙa.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar.
Al'adun gargajiya ina yayan Hausa.
Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa muryar Amurka. A Najeriya wannan shine karo na farko da mata suka sami takunkumi na kaso 25 cikin 100 na mukawan ministoci. Sannan kuma galibin su matasa, duk da cewa bai kai kaso 35 din da suka dade suna fafutukar ganin an basu ba. To sai dai bayan ayyana matan an janye sunan guda daga cikinsu bayan da al'umma ta yi ta sukarta. Tun baya dai an dade ana yi wa mata 'yan siyasa mummunar fassara. Wai shin ya dace a amince da mutum a lokacin da ake gwagwarmaya sannan a yitar da shi idan aka zo rabon alkhairi? Wace hanya ce mafi dacewa don bijiro wa irin wannan al'amari? Ga su matan kuma wasu irin matakai ya kamata su dauka? Wannan ita ce akalar shirin ciwon kyamace a yau. kuma a yau kamar a makon da ya gabata muna tare da malama Zainab Muhammad Bature yar siyasa kuma yar kasuwa daga jihar Kano da kuma malama Ummul Khairi Abdul Mumin Iliyasu malamar makaranta kuma mai fafutukar kare yancin mata daga jihar Filato ai sauraro lafiya Malama Ummul Khairi
Shugaba Bola Ahmed Tinubu babu shakka ana yabon irin hubbasan da yayi wajen baiwa mata akalla kaso 25 na makaman minista kuma sai aka samu wani sabani inda daga cikin mutanen da aka bada sunan su daga baya sai aka janye guda da farko zan so ki bayyana mini ra'ayinki a matsayinki na matashiya kuma yar arewa kuma mace akan wannan al'amari a bangaren ci gaban Najeriya
gaskiya lokacin da naga sunanta a cikin ministers gaskiya farin cikin da naji zai misantu ba saboda ina ganin abin wani kofa ne aka buɗe ba mata matasa wajen ganin cewa su ma su shigo cikin mulkin adama da su so idan mata ta fara tafiya wannan ya nuna mana cewa a kowane lokaci za a ci gaba da samun irin wannan damammakin so a lokacin da aka zo aka ci an cire sunanta gaskiya ko kusa ban ji daɗi ba amma sai nan abin wani irin kallo da da farko na ɗaukar matsalar tashi ta kasance wata matashiya to sai kuma na zo na ga wacce aka canja ta da ita shekarunta ba su wuce ne Marya ɗin da yawa ba
haka
duk da cewa an yi ta samun ƙalubale dama lokacin da sunan Marya ya fito ana ta korafin bai kamata a bata bata da aure wane ne wane ne wacce aka canji Marya da ita kuma tana da aure wannan sai yasa nake tunanin to ko dai ma hakan ne kenan maganar rashin aurenta yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da suka ta fuskanta amma kuma to some extent dan kaɗan kalli yadda abubuwan suka zo da wasu abubuwa da suka biyo baya sai na fahimci ko da ma akwai hakan to akwai wata kwaɗin matsala ta su ne ta siyasa irin na camp wa'innan suna tare da wani wa'innan suna tare da wani
da ya yi tasiri a kan wani
sun kuma mutane da suke ƙasa wani suke sharhi su akwai da yawa wanda su farin cikin cire wacce ba ta da aure da wacce take da aure amma ni kuma a matsayi na ta mutumin da yake kallon abubuwan da za su da tsawa al'umma ba wai ina cewa wacce aka bawa ba za ta iya yin wani abu ba amma kullum abin da nake so mu kalla shi ne idan irin wani abubuwan suka taso ba ma ni chance ma'ana ba kallon za mu yi wancan na da aure ko ba ta da aure ba a'a menene wacce za a bawa matsayin za ta iya kawowa a matsayin ci gaba ga al'umma musamman gare mu mata yan uwanta idan har wacce ba ta da auren za ta iya amfanar da mutane ne auren to mun shi maraba da a bawa mara auren biyu da kallon matsayin auren mace a matsayin shi ne yardstick na performance ɗinta wani lokaci sai ya zama na samar auren tana da experience din da wai auren ba ta da shi ko kuma ya zama na tana da damar da za ta bada abin da auren ba ta da shi
kin ji bayanin ta malama Yasmin me zaki dora
alhamdulillah dama ubangiji yana baka dama ne wani zubi zai gwada ka domin ya ga karfin imanin ka ya ga ta yaya zaka karbe shi to alhamdulillah ita Maryam Shafima kamar yadda muka sani yar siyasa ce mace ce kuma yar arewacin Najeriya wacce bincike ya nuna ta fito daga masarauta Kano masarauta mai albarka kuma ta shiga siyasa kuma ta yi ba da gudunmawa sosai a tafiyar Bola Ahmed Tinubu kuma Allah isa za a zo a yi nomination na ministoci ya ga cewa kamar ta cancanta ko kuma wani daga cikin magoya bayanta to ka ga cewa da ta cancanta a ba ta wannan saboda ganin yadda ta taka rawa a siyasance aka ba ta kuma aka fara ɗan cece-kuce har Allah isa aka kai ga shugaban ƙasa ya ga cewa ana da buƙatar a canza ta aka canza ta to alhamdulillah ita wannan ta ɗauke shi a ƙaddarar ta na rayuwa ba kuma shi ne ƙarshen al'amarinka ba wannan wani darasi zai koyar mata kuma ya koyar da mu don ba ita kaɗai ba ni a karan kaina da muke magana yanzu abin da nake ga ifa rubu ya koyar da ni abubuwa da dama ya kuma sa na hanga baya na kuma hanga yanzu kuma na hango gaba ne zai faru to kuma wannan abu ne da mutane da ifaru da ita kamar Allah ne ya haska wa mutane wanda suke da ra'ayi irin nata da kuma yanda zaki kafin din irin matsalar ka da ta faru tun da ka fara akan ta to kai sai kai kuma a faran kanka da kaga ya faru sai kai kokari kaga ta yaya za ka zo ka gyara kai kuma ka haɗu da irin wannan matsalar sannan ita ma kuma Allah ne ya haska mata wani abu domin in akwai wasu ƴan kuskure da ta ga ta yi a rayuwa wanda za ta gyara su sai ka gyara su.
Gare ki malama Umul Khairi, ina da ra'ayin cewa idan kaga mutum yana abu ba daidai ba, abin da ya dace ka kira shi a cikin mutunci a sirrance kai mishi magana ta fahimta. Idan kuma yadda take sa sutura ne misali ina so mu magana ne akan irin abubuwan da suka taso, me yasa ba a yi mata magana ba a baya lokacin? Ba wai ka zo kana ino saran mutum daga baya ba bayan ka san cewa ga kuskuren tun farko.
Abin da zaki duba shine kusan kap masu kushe Maryam based on dressing dinta har yanzu ina da yakinin Maryam za ta zo da wani abu na amfuwa ko dukiya ko wani abu za su sa hannu su karba ba tare da sun la'akari da dressing dinta ba. Kuma kamar da kike faɗa a baya lokacin da ake ta yakin ka siyasar nan dukkan abubuwan da Maryam ta yi su ne with the same dressing din da dai aka yi
saka.
Kuma wa'inda ta musu ɗan kokari ba su ce Maryam daina mana wannan kokarin saboda shigar ki bai dace ba, ba su ce Maryam koma ki canza kar a ki zaɓi saboda shigar ki ba, ma'ana ba su kalli illarsa ba sai yanzu da ta zo ita za ta amfana. Me yasa ba a duba rashin dacewar a gurin da za a amfana da ita ba, yadda ta zo yanzu ita za ta amfana? Kamar ka faɗa ne shi kuskure kuskure ne kowane ne ke yinsa, shi kuma daidai ne kowane ne ke yinsa, to amma shi karama gaba ɗayansa yana da tsari, akwai lokacin yinsa, akwai ɗin yinsa, akwai yadda ake yinsa.
Yasmin,
na farko zan ce alhamdulillah na ji daɗi sosai da aka ba wa mata a wannan gwamnatin dama, saboda ban tunanin ni dai tun daga lokacin da na taso zuwa yanzu akwai wata gwamnati da ta ba wa mata damar da wannan gwamnatin ta baya ba. To kin ga kuwa in dai za a ba mata 25% to gaba gaba ma abin su ya haka da izinin Allah haka muke fata. Kuma duba da yawancin matan nan da aka zo aka ce an ba su wannan mukamai za su gansu yawancin matan masu ƙananan shekaru ne ba wai sun ja ba ne ba. Dama tsarin duniya na siyasar duniya tuntuni ya canza, mu ne ba mu ci gaba ba a nan. Matasa su suke juya duniya, me isa na ce matasa ke juya duniya? Su ne a kan jamanin su ake jamanin matasa ne ba zamanin tsofaffi ba ne, ba saboda in kika duba yanzu komai ya kuma technology, komai yanzu yawa ya tafi da zamani. Muna kyakkyawan da soma wa'innan bayan Allah da suka yi nasara a rayuwa, don babban nasara ce. Muna fatan cewa za mu ga wannan mukamai da aka ba su a ƙasa ba don komai ba, saboda na san yawancin su za su kasance masu kishi ne a cikin al'ummar su. Kuma kana matashi, idan baka tallafa matashi dan uwanka ba, wa za ka tallafa wa? Wa za ka taimakawa? Ba su. Sannan in muka ɗauko ga maganan Maryam Shetty da ake cewa ƴan social media ce, TikTok ce, wannan kamar gidan da muka yi ɗazu TikTok ɗin nan yana cutar da mutane ba mu sani ba. Shi ya sa kuma da muke maganan nan su muke ce muke haske ne ga wasu, wanda yake da irin ra'ayin shiga irin wannan abin sai ya san yanda zai rayuwar shi. Ba a hana ka kai social life ɗinka ba, amma ka san yaya za ka yi ta, a ina za ka yi. Kana da sha'awar riƙa yin posting ne, me za ka yi posting? Kanka kake da sha'awar ka posta a wanne irin yanayi za ka tura wa kanka? Maganar gaskiya wai a ce dan ba ta da aure ba za a ba ta mukamin ba, wannan ba magana ba ce da yanzu.
Tuni sauraro malama Zainab ta koro bayanai, amma lokaci ya ci mana sai a tara da mu a cikin shirin a makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da malama Ummul Khairi Abdulmumini Iliyasu da malama Zainab Muhammad Bature sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azzu nake cewa mu ne lafiya madalla a gaida Aisha Mu'azzu yanzu kuma ga sharhin jaridan kasa Kamaru
dan fara sai ne namu na wannan makon ne da jaridar Guardian ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda tawo mana cewa shugaban jin adawun kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ya kafa jam'iyyar nan ta SDF wanda take da karfi a bangaren yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru masu magana da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila ni Jamhuriyar ya kwanta dama a yayin da ya kwashe wadansu watanni yana fama da rashin lafiya mai tsanani yanzu haka dai an ajiye gawar ni jamfurin ne a wajen babban asibiti da ke Benin ya wunde domin shirya ranar da za a binne shi sai kuma jaridar Le Jour ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta ayyana mana cewar a yanzu haka dai shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musta Biya ya tsallaka kasashen gitare domin nema wa kansa mafita ta bangaren rashin lafiyar da yake fama da ita yanzu dai yana can kasar Swiss domin binciken lafiyarsa jaridar da mai sace kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce hukumar wutar lantarkin kasar Kamaru Eneo tana ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a fadin kasar domin cimma burinta na yanda za ta inganta kasar Jamhuriyar Kamaru da ma kasashen ƙetare makwabtan kasar ta Kamaru da basu wutar lantarki sai kuma jaridar Afrique Media anda ita kuma ta bayyana mana cewar hukumar zaben kasar Jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Cameroon suna ci gaba da sabunta katin zabe a fadin kasar domin shiryawa zabukan da suke tafi nan gaba zamu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma kokawa ta yi kan yadda yanzu haka gwamnatin shugaba Biya take ko in kula da manyan hanyoyin arewacin kasar Kamaru anda ake bulaguro a kansu yanzu dai suna bukatan cewar gwamnatin kasar Kamaru da ta yi hoɓɓasa wajen ganin cewa ta inganta manyan hanyoyin da ake zirga-zirga a kansu domin cimma buri na alƙawarin da shugaba Biya ya yi a yayin da yake neman ƙuri'un al'umman arewacin kasar ta Kamaru domin ya tsare kanka daga mulkin kasara Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
yan tawaye masu da'awar jihadi sun kashe sojoji 17 da yan sakai 36 a lardin Yatanga na kasar Burkina Faso a cewar rundunar sojin kasar jiya talata wannan kashe-kashen na ɗaya daga cikin munanan nasarorin da yan tawaye suka yi tun bayan da shugaban kasar na wucin gadi Ibrahim Traore ya kwace mulki daga gwamnatin mulkin soji ta da shekara guda da ta gabata tun a shekara ta 2015 sojojin Burkina Faso suka shiga fafatawa da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin da ke yankin hamada na arewacin kasar wasu daga cikin kungiyoyin na da alaka da Al-Qaida da ISIS jakadan da Saudiya ta tura Iran ya isa jamhuriyar ta musulunci jiya talata shi ma takwaran aikin sa da Iran ta tura Saudiya ya isa birnin Riyadh wanda hakan ya kammala dinke barakar tsawon shekaru 7 tsakanin kasashen na yankin ruwan Gulf masu kishi da juna Iran mai rinjayen yan Shi'a da Saudiya mai rinjayen yan Sunni sun amince su maido da dangantaka tare da sake bude ofisoshin jakadancin su a kasashen juna biyo bayan cimma jituwa da suka yi da taimakon China a watan Maris ana ci gaba da tattaunawa tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa kan makaman yaki a cewar wani jami'in gwamnatin Amurka jiya Talata. Sannan ya gargadi shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un cewa kasar sa za ta gane kuranta muddin ta samar ma Rasha makaman yaki dan amfani da su a Ukraine. Samar da makaman yaki ga Rasha a ta bakin jami'in na Amurka ba zai amfani Koriya ta Arewa ba, kuma za ta fuskanci sakamako a matakin kasa da kasa. Abinda mai bayar da shawara kan harkokin tsaron kasa na Amurka Jack Sullivan ya gaya ma manema labarai kenan a fadar White House.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, har ma da injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.